Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sekund kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litini 1 ga watan Yuli. Ibrahim Kalamu si garba ne da Baba Yakubu Maieri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
Donald Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ya fara kai ziyara a kasar Koriya ta Arewa. Mai ba da shawara akan tattalin arziki a fadar White House kuma a jiya Lahadi ya faɗa cewa sake tattaunawa tsakanin Amurka da China wani babban al'amari ne. Kana masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a Hong Kong sun tsare manyan hanyoyi da safiyar yau Litini domin takaita yawan masu halartar bukukuwan zagayowar ranar da aka mika birnin ga China.
Kanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya muna tafa da wani rahoto na musamman kan yawan mace-mace da kuma bacewar bakin haure. Sannan
akwai bukatar hada hannu da kamfanoni a labarai na duniya domin a ga cewa an samar da horo game da mai labari akan yadda za su ringa baiwa abubuwan da suka shafi al'amuran jinsi fifiko.
Allah ya ji kan rai, fitaccen dan jarida kuma tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka Malam Said Tudun Wada wanda Allah ya masa cikawa jiya Lahadi kenan. Za a ji karin bayani bayan labarai. Sannan kamar kowace ranar Litini muna tafa da shirin ciki da gaskiya, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum da baka ga cikakkun labaran duniya na karantawa Baba Yakubu Maieri. Donald Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ya fara kai ziyara a Koriya ta Arewa inda ya taka ya tsallaka iyakar kasar a lokacin da suke ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim wato Kim Jong-un a yankin da ba a gudanar da ayyukan soji. Bayan ya yi hannu da shugaba Kim akan iyakar da ke ƙauyen Panmunjom, Trump ya taka ya ƙetare halayen soji da ya raba tsakanin kasashen Koriyoyin biyu. Bayan haka Trump da Kim sun tsallaka zuwa cikin Koriya ta Kudu. Barka da sake ganinka, Kim yana faɗa wa Trump, ya ce ba na tsammani zan ganka a nan gurin. Tsallaka wannan iyaka wani babban girmamawa ne, inji Trump wanda ya gayyaci Kim zuwa Amurka domin sake wata ganawar. Trump ya faɗa a ranar Asabar cewa gana wasu da Kim ba zai wuce minti biyu ba, sai dai tattaunawar da Trump ya kwashe minti 50 yana yi da Kim a sirrance ta zama tamkar wani taron koli ne. Mai ba da shawara akan tattalin arziki a fadar White House Larry Kudlow ya faɗa a jiya Lahadi cewa sake tattaunawa tsakanin Amurka da China wani babban al'amari ne, amma kuma ya ce bai ga alamar cimma yarjejeniya nan da nan ba tsakanin kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya. Za a ci gaba da tattaunawa har zuwa wani lokaci, inji Kudlow yana a lokacin da yake amsa tambayoyi a kan shirin labaran Fox a jiya Lahadi. Ya ce kasashen biyu sun cimma kashi 90 cikin 100 na yarjejeniyar sabuwar shirin kasuwanci a cikin watan Mayu kafin tattaunawar ta rushe a lokacin da aka samu cijewa har tsawon mako daya. Shugaban Amurka Donald Trump da takwarar aikinsa na China Xi Jinping sun amince a ranar Asabar a wani taron gefen taron kolin manyan kasashen duniya 20 mafi karfin tattalin arziki wanda aka yi a Japan cewa za su sake bude wata tattaunawa. Sai dai Kudlow ya yi hasashen cewa raguwar kashi 10 cikin 100 na yarjejeniyar zai yi karfin gaske, ganin cewa ba a shawo kan wasu batutuwa ba kamar kai harin kutse ta yanar gizo da bukatar da China ke yi na kamfanonin Amurka su gudanar da fasahohin da suke amfani da su da kyau da batun taimako da gwamnatin China ke baiwa kamfanonin kasar da kuma sayarwa katafarin kamfanin sadarwar China na Huawei kayan harhada na urori daga nan Amurka. Kungiyar Taliban da Amurka sun ce za su kara kaimi a kokari da suke yi na kammala daftarin yarjejeniya a zaman su na wannan lokaci akan tattaunawar zaman lafiya a kasar Qatar, inda wato idan sun cimma matsaya akan sasantawa a siyasance wurin kawo ƙarshen yakin Afghanistan. haifafen ba amurkin Afghanistan kuma dan diplomasiya Zalmi Khalid ya ce jagoran shine ke jagorantar rukunin Amurka a wannan tattaunawa a zagaye na bakwai wanda aka kwashe kusan shekara guda ana gudanarwa tsakanin bangarorin biyu akan wannan yakin shekaru 18 tattaunawar da aka yi wadda wakilan Amurka domin su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ya gudana tsawon sa'o'i 12 ba tare da samun wani tsaiko ba a ranar Asabar inji Suhail Shaheen wanda yayi magana da yawun rukunin masu tattaunawa na bangaren Taliban masu tattaunawar Amurka da na Taliban din suna nan suna aiki gadangadan akan daftarin yarjejeniyar Suhail yana fadawa muryar Amurka a jiya Lahadi ana shan waɗannan labaran ne daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Masu zagazagar kinjirin gwamnati a Hong Kong sun tsare manyan hanyoyi da safe yau Litinin domin takaita yawan masu halartar bukukuwan zagayowar ranar da aka mika birnin zuwa ga China. Manyan jama'ai a Hong Kong da ma kasar China za su halarci bukin shekara na cire tuta na cikin shekaru 22 bayan mika yankin ga China a ranar 1 ga watan Yuli shekarar 1997. Masu ra'ayin bin tafarkin demokradiyya sun kira a gudanar da maci a kowace ranar bukin. Ana sa ran ganin gagaruban zanga-zanga a wannan shekara fiye da abin da aka saba gani a baya. Sabili da adawar da aka yi ta yi wa nuna wa shirye-shiryen gwamnati na mika mutane da ake zargin su da aikata laifi zuwa ga China domin yi musu shari'a. Wannan ne zai zama mako na uku a jere da ake gudanar da zanga-zangan kinjinin kudirin dokar mika masu laifi ga China. Dubban mutane sun yi cincirin du domin ba da goyon bayan su ga wata kaftin jirgin ruwa wanda ya ceto bakin haure 'yar kasar Jamus wadda aka kama ta saboda take umarnin hukuma da ta tsaya da jirgin ruwa a kan ruwan Italiya. Ana ci gaba da yiwa Carola Racket daurin talala a jiya Lahadi bayan jirgin ruwanta mai suna Sea-Watch 3 ya afka wa kwale-kwale 'yan sandan iyaka na Italiya wanda suka tsare hanyar shiga tashar jirgin ruwa da ke tsibirin Italiya na Lampedusa. Jirgin ruwan Sea-Watch 3 ya kwashe bakin haure ne da suka makale akan tekun Mediterranean a Libya a ranar 12 ga watan Yuni kuma suka ci gaba da zama a cikin ruwan tekun bayan an hana musu shiga kasashen nahiyar Turai. A ranar Laraba, Racket ta yi watsi da gargadin Italiya kuma ta nufi hanyar tsibirin Lampedusa din. Ita dai kaftin ba ta da niyyar cutar kowa, manufarta ce kawai ta samu inda za ta zuba fasinjojin da inji wani lauyan kasar Italiya da ake kira Salvatore Tesoro. Dukkanin masu takara da ke so su gaji Theresa May a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Minister Britannia yanzu sun kammala shirye-shiryen aiwatar da abin da suka kira fita cikin kungiyar tarayyar Turai ko ana ha ko ana ha maza ko ana ha mata.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, kungiyar kula da bakin haure ta kasa da kasa IOM a takaice ta ce bakin haure sama da 32,000 ne suka mutu ko suka bace bat a fadin duniya tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2018, kuma an fi samun mace-macen bakin hauren ne a yayin ratsa tekun Bahar Rum mai cike da hatsari. Dan aje Turai daga arewacin Afirka kenan. Lisa Shilin ta shirya wa muryar Amurka rahoto na musamman daga headquarter kungiyar IOM din da ke Geneva wanda Daula Salim za ta karanta.
Cibiyar ta kula da bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce hasali alƙalamanta ba su ma kai cikakken adadin waɗanda abin kan rutsa da su ba, saboda ba duk a lokacin da bakin haure suka mutu akan ba da rahoton ba, kuma wasu ma ba a taɓa gano gawarwakin su. Duk da haka, masu lura da al'amura sun ce alƙalaman na nuni da ire-iren hadarin da ke jiran 'yan gudun hijira da bakin haure da ke daukar kasada a yayin neman mafaka ko fiyayyen rayuwa. Rahoto ya nuna cewa mutane kusan 18 sun mutu ko kuma sun bace bad a tekun Bahar Rum tsakanin shekarar 2014 zuwa shekarar 2018. Rahoton ya ce ba a samun garuwakin sulusi biyu na adadin waɗanda abin ya rutsa da su. Mai magana da yawun IOM Joel Milman ya ce ƴan gudun hijirar Rohingya ne suka fi yawa cikin ƴan gudun hijira 2200 da suka mutu a kudu maso gabashin Asiya. Kuma akasarin mutane 288 da suka mutu a kudancin Asiya tun daga shekarar 2014. Bakin hauren Afghanistan ne.
Despite the conflict in Yemen, people continue to attempt the sea crossing from the Horn of Africa across the Red Sea and the Gulf of Aden.
Duk da tashin hankula a Yemen, mutane na ci gaba da kokarin ratsa teku daga kuriya Afirka inda suka ratsa zan teku ko Red Sea a turance. Da kuma mashigar ruwan Aden, mutane a kalla 125 ne ruwa ya ci a yankin Yemen a shekarar 2018. Sabanin 53 da ruwan ya ci a shekarar 2017. Ana ta samun karuwan mace-mace akan iyakar Amurka da Mexico kowace shekara tun shekarar 2014 inda adadin da aka samu cikin shekaru biyar ya kai wajen 1907.
Milman ya gaya wa muryar Amurka cewa bayanan IOM na waɗanda suka ɓace ana wa bakin hauren da suka ɓace lakabi da mutanen da ke tafi. Ya ce akwai rukuni daban-daban na waɗanda suka mutu a hannun hukumomi. Koda yake wani sa'in akan samu akasari. Ya ce an shigar da bayanan wasu bakin haure da suka mutu kasa da sa'o'i biyu da shigar su hannun hukumomi a bayanai na kwamfuta a yanzu haka.
In general, in transit is the rule of thumb, but we have had some cases, I think 6 or 7 already this year.
Galibin lokuta amfani da lakaban mutanen da ke tafi ya sani. To amma mun samu wasu al'amura ina kyauta zaton sau 6 ne ma ko sau 7 a wannan shekarar. Na mutu wasu bakin haure a Amurka waɗanda ba su jima da shiga hannun hukumomi ba, kuma mun yi abin da muke iyawa wajen tsara daki-daki a kundin kwamfuta.
Wani rahoto mai alaka da wannan da kungiyar IOM da asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya suka fitar a kwanan nan ya sanar da hankali ne kan karuwar yawan yara da ke shiga sahun bakin haure bai cike da hadari. Alƙalaman sun nuna yara kusan 1,600 wato wajen guda a kowace rana aka samu rahoton mutuwarsu ko bacewarsu tsakanin shekarar 2014 da shekarar 2018. Ƙwararru sun ƙara da cewa ba a ma san cikakken tsananin wannan bala'in ba, saboda da yawa daga cikin irin waɗannan yaran sukan mutu ba tare da an samu rahoto ba.
To a gaishe ku, Allah kuma shi kyauta. To kamar yadda ba a rasa ji ba, jiya Lahadi Allah ya yi wa tsohon ma'aikacin muryar Amurka Alhaji Umar Sa'id Tun wada rasuwa bayan wani hatsarin mota da ya yi a kan hanyar karamar hukumar Kura da ke jihar Kano, wanda izuwa lokacin rasuwarsa shi ne shugaban gidan rediyon jihar Kano. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta yi hira da shi yayin wata ziyara da ya kawo nan Amurka domin gabatar da kasida a wani taro da kungiyar 'yan arewacin Najeriya da ake kira Zumunta Reshen Washington DC ta shirya kan kare haƙƙoƙin mata. Ga bayanin da ya yi wa Alheri kan kasidar da ya gabatar din.
Abin da kasida ta yi magana a kai shine dama rawar da kamfanonin labarai za su iya bayarwa domin ganin cewar al'amura da suka shafi cin zarafin mata an takaita su ko kuma an ma yaƙe su. Babban abin da muka fara sanarwa shine daga yadda al'amura suke tafiya, daga yadda wato wannan matsala take karuwa ta cin zarafin mata a kowanne mataki, to akwai buƙatar ma wato a ƙara mai da hankali akan harkar, domin idan mutum ya la'akari da wato yanayin yadda ma aikin jarida ya fara a Najeriya, wato lokacin da aka fara buga kasida ta farko da za a iya kira wato da aka raba al'umma a cikin shekarar 1859 zuwa yanzu, wato wannan lokaci kafofin yaɗa labarai a wancan lokacin su ne suka fara dagewa, suka fara wato yaƙar mulkin mallaka. To wannan ya shimfiɗa a kafofin yaɗa labarai wani harsashi na wato yaki rigima domin kwato yanci. Saboda haka ta bayan an samu mulkin kai ma sai kafofin labarin suka rike wannan matsayi na gwagwarmayar kwatar wa jama'a yanci, wanda na san za a iya tuna yadda ake ta gwagwarmaya da kafofin labarai da suka yaki mulkin soja. Kuma wannan gwagwarmaya ta ci gaba har a yanzu da ake mulkin demokradiyya, duk inda aka ga waɗansu abubuwa da shugabanni suke wanda ba daidai ba, kuma da ake buƙatar bayanai ana ƙoƙarin a fito da wannan bayanai wanda yake zama gwagwarmaya. Wannan ya haifar da kamar rashin jituwa tsakanin kafofin labarai da hukumomi, wanda waccan gwagwarmaya kuma sai ta sa su kansu kafofin labaran sai hankalinsu a yawancin lokuta ya koma kan ba da bayanai akan abubuwan da suka shafi siyasa fiye da sauran sassa, wanda wannan ya jawo irin waɗannan matsaloli na cin zarafin mata baya samun kulawa yadda ya kamata. Saboda haka yanzu ya kamata a ce kafofin labaranmu sun mai da hankali sun saka wato waɗannan matsaloli na cin zarafin mata a cikin yan ɓangarorin da ya kamata a rinka baiwa fifiko wajen samar da bayanai. Shi ne abu na farko. Na biyu, tunda ma yanzu abin wato allura ba ma a Najeriya kawai ba, a sassan duniya ma karuwa yake, saboda haka akwai bukata ma a fito da wani tsari na musamman na yadda za a ringa yayata irin waɗannan labarai, domin duk abin da aka fuskance yana bukatar a rika samar da bayanai masu yawa. To aka zaki ga an fito da wani tsari na musamman wanda kuma zai hada da horar da 'yan jaridan akan yadda za a rika yayatawa. Kamar lokacin da aka ga cewa yaƙe-yaƙe tashin hankula sun yi yawa, sai aka fito da tsari na horar da manema labarai akan yadda za su ringa ba da bayanai akan yaƙe-yaƙe da tashin hankula ba tare da kuma sun ƙara ta'azzara wato wannan abu ba. So da haka akwai buƙatar haɗa hannu, haɗa ƙarfi da kafofin labarai na duniya domin a ga cewa an samar da horo ga manema labarai akan yadda za su ringa baiwa abubuwan da suka shafi al'amuran jinsi fifiko a ringa ba da bayanan da suka kamata, sannan kuma abubuwan da ake yi na cin zarafin mata ya zama su ma ana fito da su, ana nuna illolinsu, ana kuma kokarin ganin cewa an faɗakar da jama'a domin su guje su.
To Allah ya ji kamar gayi Sa'idu Tudun Wada da rahama, ya kuma ta'azantar da iyalansa da 'yan uwansa da abokan aiki. Yanzu bari mu koma gefe guda, Sarfilu Hashin Gumel ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duwo batun takaddama kan barin lungu tsakanin makwabta biyu shekaru 25 da suka wuce ta karewa. Duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar, har ma da sa bakin malaman addini musamman kungiyar Izala. Mai korafin Abdullahi Malam Muhammad ya ce akwai lokacin da aka tura 'yan sanda da bindigogi don tabbatar da umarnin kotun, amma jama'ar unguwa masu mara baya ga bangaren da ake takaddamar da su suka fatattaki 'yan sandan. Kamar yadda muka bayyana a makon da ya gabata, filin ciki da gaskiya ya tuntuɓo su daga cikin waɗanda wannan takaddama ta shafa, inda suka tabbatar da aukuwar lamarin da alƙawarin yi mana magana don fatan kawo ƙarshen takaddamar. Gabannin kammala wannan shiri da dar Allah za mu ji matsayar gwamnatin jihar Filato ko kuma hukumar kula da tsara birane ta jihar. Kafin nan za mu tashi a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata. Ayi sauraro lafiya.
Ba mu labari bayan sa baki da shi kace makwabcin naka bai fidda wannan angon layin ba, yayi kuka kare zuwa yanzu? Shin har yanzu abun yana nan kamar da, ko kuma akwai wani abu da ya sake faruwa?
Akwai abu da ya sake faruwa. Wato daga wannan lokacin da wannan abu ya faru, yace mu yi duk abin da za mu yi sai muka je Land of Sabe, hukumar tsara gine-gine ta jihar Filato.
kuma ni tambayar ma da zan yi tunda kace doka ce ma ta jihar Plateau su hukumomi ba su zo sun ga wannan abun bane suka zana irin nasan in an ga ka fara wani gini ma baka je ka nemi izinin tsarin gari ba za a ji samu ajen fenti dan ka je ka yi bayani a samu a gyara
na'am hukumomi sun shigo har san maci sun zo sun bayar su lack of sabe to mun yunkura mun je mun ga ya musu Sudan of Sabe hukumar tsara gine-gine ta jihar Plateau JMDV kenan mun je mun kai musu report kan wannan doka da aka karya na angon lahi da muka kai musu report suka rubuta sammaci suka turo mar za mu tafi Sudan of Sabe sai shugabanni na unguwa musamman kungiyar Izala karkashin jagorancin Muhammadu Saniya Haya shugaban malamai Malam Hussein Sha'aibu da Malam Idi Mai Suma da Malam Idi Kartabiya da mai unguwa Abdullahi Yusuf Margayi da Sana Idris da Saddau manya-manyan kwamati da aka hada a kanmu a nan masallacin tsakiya kan cewa su za su jarraba sulfin wannan abu muka zauna a masallacin tsakiya tun karfe 8 na dare sai da muka kai karfe 1 na dare tare da ƴan agaji suna kewaye da mu a gani ga wanda nake kara aka tambaye ni na tsara kuma kamar inda na fada baya da na sauri na gaya musu shi kuma aka tambaye shi yaya aka yi sai wannan wuri sai ya ce shi dillali ne sayar mar babu wani bayanin da zai iya yi akai daga nan wayannan maluma na kungiyar Izala sai suka ce to su yanzu sun bani dama menene nake so a yi nace to abinda nake so a yi na farko kamar yanda kwamitin nan ya hadu su je su ga wurin in na zalunce shi su nuna min inda na zalunce shi na meka mar haƙi sai su mana sulhu da wamanni in kuma suka je suka ga shi ya zaluncan su nuna mar inda ya zaluncan ya daga haƙi na su bani haƙi na su mana sulhu da wamanni domin Allah subhanahu wataala bai barin haƙin wani akan wani daidai da ƙwayar zarra amma nasa haƙin zai iya yafewa daga nan sai shugaban gudanarwa Idi Mai Suma yace to shi hanyoyin da ni nake so a bi ayi ba su nake bi ba in na kita su ba inda nasara nace Malam Idi nace tsakanin ni da bi tsakanin wannan bayani da kai mun kace in naki bayanin ku ba da nasara wannan bayani ba haka yake ba nace Allah dai yake ba da nasara kuma Allah yake hada nasara ga wanda yaso nace saboda haka wannan magana ne na haƙi ba magana ce wanda za ka kawo wannan ba akwai shugaban malamai Malam Hussein Sha'aibu akwai mai unguwa Margayi Abdullahi Yusuf suka ce gaskiya magana da Malam Idi ya ka ba haka bane saboda haka wannan magana ne na cire haƙi
Ato malami menene shi yake so a yi wanda zai zama maslaha fiye da maganar da ka kawo anan
abin da yake so da shi a yi yana so a zauna a haka wannan doka ta angon layi shi Malam Idi Mai Suma bai buƙatar a cire ta da shi da Sala Idris abin da suke so a zauna a haka in ma jutuwa ne dai su dai ba su za su cutu ba shi kuma mai unguwa da Malam Hussein Sha'aibu suka ce haka bai yi ba saboda haka wannan hukuncin su abinda suka ga yafi ƙarfinsu domin me sai shi shugaban malamai na Jama'atul Izalatul Bid'a wa Qamatus Sunna Malam Hussein Sha'aibu ya ce jama'a saurara zai yi bayani na ƙarshe
malami ya nuna kenan kai da shi wanda kuke wannan takaddumar dukanku ƴan Izala ne kenan
dukanmu ba ƴan Izala ba ni ne ɗan Izala
to wataƙila ba mamaki shi ɗan Tijjaniya ne kenan tunda ajis ne
farai da gaske shi ɗan ɗariƙar Tijjaniya ne
ba mamaki da lokacin an hada kenan da malaman Tijjaniya zuwa ya zaman tare da wataƙila ma da tuni kun samu sulhu da juna
to ba hada da malaman Tijjaniya bane na Izala ne kadai aka hada kuma karkashin jagorancin Malam Saniya Haya
ma bazan mama musu bazan naji labarin shi Sheikh Sani ya jingir magajin shi Sheikh Ismaila Idris ibn Zakariya duka sauran ma da yan dari kan da duk sauran musulmi na Jos musamman suna jin maganar da yake faɗa
rai da gaske haka ne suna jin maganar da shi Malam Sani ya faɗa to daga nan shi Malam Hussein Shaibu shugaban malumai na Izala wannan yan agaji da aka tara suka mana kuri tun daga karfe 8 muka kai karfe 1 na dare sai yace zai yi bayani yace abun babba ne yace amma an yi bayani a rufe da addu'a yace shi Malam Hussein Shaibu shugaban majalisar malumai na kwana shagari rafunfa yace ba yi da soja ba yi da dan sanda saboda haka wannan case a kara da shi gaba wajen hukuma saboda haka wannan al'amari ya fi karfin su ji shugaban majalisar malumai na reshen kwana shagari Hussein Shaibu wannan shine bayanin da muka yi da su kenan daga nan sai na wuce JMDB magana sammaci tunda sun ban go and shit da muka je aka bu aka same shi aka ba sammaci na long of sabe JMDB suka sa date da rana ije JMDB akwai lan officer Chindo lan officer kenan Chindo na JMDB na Fulaka ya hada ni da mutum muka kawo masa sammaci bai je ba aka sake aika na biyu bai je ba da aka aika na uku shi lan officer Chindo sai yace to su JMDB ba sa zuwa su kawo mutum da karfi akan yaki zuwa amma in mun kai kotu shi lan officer da kansa yace zai iya zuwa court ya bada shaida kan abin da ya faru
yawa to ai malami irin waɗannan hukumomi na kula da gyara gari ko tsarin gari suna da mota ai da izini kuma an saba dokar sun zo sun sa jan fenti su dauko mota su nan su zo su rushe waje nayi mamaki me makon su da wannan matakin kuma suka tsaya ba su dauki suka yi shiru suka ce a sake tafiya wani wajen da ba
eh za mu zo kan batun ma nasuru insha Allah
Abdullahi Muhammad kenan yake bayanin takaddamar sa da makwabcinsa idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu daura a daidai inda muka tsaya yanzu a madadin Nasiru Adamiyar Hikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku Mr. Phil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya
ta gaishe ka yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amma fa a takaice
duka da masu takara da suke so su gaji Theresa May a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative ko kuma wato Prime Minister Britania yanzu sun kammala shirye-shirye su akan aiwata abin da suka kira fita daga kungiyar tarayyar Turai ko ana ha maza ha mata kuma sun ce sun shirya tsausa fice daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da wata yarjejeniyar ficewa ba a wani mataki da masu lura da al'amura masu zaman kansu da masu sharhi ke ganin zai kawo tsamin dangantaka tsakanin Britania da makwabtanta da nahiyar Turai shekaru da dama Boris Johnson mai ra'ayin ficewa da abokin karawansa Jeremy Hunt ministan harkokin wajen kasar suna wani shirin yadda Britania za ta rike duka ko kuma wani bangare na dala biliyan 50 da ta amince a hukumance ta baiwa kungiyar tarayyar Turai da kungiyar take binta bashi na kudaden da ya kamata ta biya akan ficewar ta Johnson da yake gaba wurin wato takarar da ake yi kuma shine tsohon magajin birnin London wanda ya taba zama dan jarida ya zama mai tsaurin ra'ayi a kan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai a cikin jami'iyar sa kana kuma ya zayyana shirye-shiryen sa kuma yace yarjejeniyar ficewar da Theresa May ta yi kokarin kullawa amma kuma lamarin ya ci tura a Brussels a watan Nuwamba wannan batun ya mutu kwata-kwata ba za a sake tayarwa ba
Kuma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi baba Yakubu Makeri da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injini mai wannan lokacin Jim Cook ni Ibrahim Kalma sai garba ke cewa sai kuma da hankali.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.